ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وآيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana na 16 ga watan Ramadan shekara ta 1445 wanda yayi 26 ga watan March 2024 miladiya. A daidai wannan rana da muke karatu cikin tafsiri na Ramadan a wannan wata mai alfarma, Allah ta'ala ya imana jagora. Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi, wannan littafi babu wani kokanto a cikin sa, hudan lil muttaqina shiriya ne ga masu takawa, alladhina yu'minuna bil ghaibi sune wanda suka yi imani da ghaibi, wa yuqimuna salata kuma suke tsaye da sallah, wa mimma razaqnahum yunfiquna daga cikin abin da muka azurta su kuma suna ciyarwa, walladhina yu'minuna bima unzila ilayka sune kuma wanda suka yi imani da abin da aka saukar maka, wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar gabaninka, wabil akhirati da kuma game da lahira kun yuqina su sun yaqini suna tabbas, ulaika ala hudan min rabbihim irin waɗannan mu'minai sune suke kan shiriya na ubangijin su, wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan sune wato wanda suka rabauta. In ba manta ba mun shiga jiya mun fara shiga tafsirin wannan ayata, wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinuna. Ana ci gaba da faɗin sifofin mu'minai cewa su ne wanda suka yi imani da abinda aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda aka saukar gabaninsa a Taura, Injila, Zabura da sauransu, wabil akhirah kuma game da ranar lahira kun yuqina su suna da yaqini ba sa kokanto. A nan kun ga in an lura akwai maimaita wato maganar imani da aka yi can a baya, an ce allabiya yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna, ana kuma sai aka ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, kaga dai akwai wato an sake maimaita magana ta imani, maganar imani ta maimaita illa iyaka dai anan an ambaci wani abin da an dan tsuke ma'anar, anan imani da gaibi abu ne mai fadi kamar yadda wasu sun fassara shi da imani da Allah da imani da mala'ikunsa, imani da ranar ƙarshe, imani da Qur'ani shi kansa kamar yadda Zaid ibn Hubaysh ya fassara. Amma nan kaga sai aka yi magana akan wato imani kadai, imani da abin da aka saukar ma annabawan Allah, to wannan an tsuke saboda haka malamai suke da maganganu shin wannan sufa sabon sufa ce ake yi ma wasu mutane daban ko kuwa a siffa ce na mutanen da aka yi magana da farko, mutanen da aka yi magana cewa sun imani da gaibi su ne dai har yanzu ake magana a kansu, ko kuwa wannan an shiga wasu mutane ne daban ba na farko ba. Malamai suna da maganganu guda uku a wannan babi. Maganar farko kamar da Ibn Jarir al-Qabri ya hikaito su ne masu cewa wannan aya tana magana akan duk mumini ne, muminin farko da muminin na wurin nan shi ma duk su ne dai. Ana magana mumine na Larabawa, mumine na Ahlul Kitabi, mumine kuma na Ajamawa irin mu haka. duk kowa da kowa ya shiga ciki. Kuma wannan shine magana na Mujahid ibn Jabr, shine magana na Abu al-Aliya ar-Rayahi, shine magana na Qatada ibn Da'amah as-Sadusi, shine magana na Ar-Rabi ibn Anas. Da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan magana ce ta mu'mine baki daya, ba magana ce ta farkon wasu mu'mine ne daban ba, na biyun kuma wasu mu'mine ne daban. Mujahid yake cewa arba wa ayatin min suratul baqara fi na'atil mu'minina, ayoyin guda hudu Allah ta'ala ya saukar a suratul baqara ana magana kan mu'mine ne kawai zalla. Wa ayatani, ayoyi guda biyu kuma fi na'atil kafirina, ayoyin suna magana akan kafirai ne ayoyi guda biyu. Wa 13 ayatun sha'ukuma fil munafiqina, suna magana akan munafikai kamar da zamu zo mu gani. Kaga anan Mujahid kamar yana nuna ana magana ne kawai kan mu'mine, ba wai mu'min ahli kitabi kadai ba. Sai magana na biyu shine wato wannan sufa, sufa ce wato ta ahli kitabi. Wannan sufa ce ta ahli kitabi ake yi saboda kaga an fara bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika. To shi tunda kaga su Larabawa ai ban san wata wani littafi gabanin manzon Allah ba. Abinda Larabawan da suka taba mu'amala da annabawa, Larabawa ne ba'ida, Larabawa ne da suke nesa da su, wanda kusan tarihi ya riga ya shuɗe. Sa'adawa da Kamudawa tarihi ya riga ya shuɗe wannan. Amma Larabawa na kurkusa ba su da wani tarihi na annabawa. To da aka ce to anan kaga yafi dacewa a ce walladina yu'minu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika, to a ce ma ana maganar ahlul kitabi ne, Yahudawa da Nasara da suke zamanin manzon Allah da kuma duk wani wanda yake kama da su. Sai magana ta uku shine wanda suka ce ana magana wato farkon ayan ana magana mu'minan ahlul kitabi ne, farkon ayan ana magana mu'minai na Larabawa ne, ayan ta biyu kuma ana magana mu'minai na ahlul kitabi. Kaga magana ce guda uku, na farko aka ce duka mu'minai sun shiga, na biyu aka ce ana magana ahlul kitabi kawai, na uku aka ce ana magana mu'minai ne na Larabawa a farkon ayan, ta biyu kuma ana magana mu'minai ne na ahlul kitabi. Wannan zabi shine zabin Shaykhul Mufassirina Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Qabri, yana ganin shi ayoyin farko suna magana akan Larabawa ne, dan su ne ya kamata su imani da gaibi, yafi dacewa da su yake ganin aya, kuma aka ce su sallah kuma su ciyar. Amma su wato ahlul kitabi su ne wanda yafi dacewa a ce su ne suka imani da abin da ya zo kafin zuwan manzon Allah da kuma lokacinsa, kuma ake son su yi imani a lokacinsa ko ba su yi imanin ba misali. To wannan shi zaɓinsa kenan. Amma da yawa wasu malamai suna ganin wannan zaɓin nasa akwai yara, suna ganin wannan wato zaɓi ne, wannan wato mu'minai ne ake magana bai ɗaya baki ɗaya, kamar yadda wannan shine ikhtiyarin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, suka ce an yi abafi a nan saboda litaghayyuru sifat, saboda wato sufi daban-daban aka gaya dan an zo an ƙara nan nake akan cewa su yi imani da wato annab abinda aka saukar ma annabawa kafin manzon Allah, saboda an nuna maka karkare rabi, saboda akwai ahlul kitabi suna da wani bangare na imani, amma kuma sai imanin nasu bai cika ba yayin da suka ce su imani da manzon Allah ba. Wannan ana magana kan mu'minai ne baki da inji wasu daga cikin malamai irin su Ibn Taymiyyah da wasu daga cikin malamai suka ce abinda zai ƙara nuna maka haka, ahlul kitabin da bai imani da gaibi ba shi ma bai zama mu'min ba, ahli kitabin da baya yin sallah shi ba bai zama mu'min ba, ahli kitabin da baya bada zakka da ubangiji ya sharanta masa a lokacin annabinsa shi ma wannan bai zama mu'mini ba. Kamar yadda shi ma mu'minin Larabawa ko mu'minin Ajamawa, yayin da yace shi ma bai imani da abin da aka saukar gabanin manzon Allah ba shi ma bai zama mu'mini ba. Saboda haka Ibn Taymiyyah yake cewa wannan ya kamata ya zama sifatu ne limawsufin wahid, ana magana sufufi ne na mutane guda daya, ana magana kawai daga cikin sufufin mu'minai ne, dole mutum ya imani da gaibi, dole mutum ya tsaya da sallah, dole kuma mutum ya bada abinda ubangiji ya bashi na arziki ya ciyar ba wasu daga cikin wanda ubangiji ya bada kaso wato yace a basu na zakka ko abin da ya kamata da wannan. To sai aka sake maimaita magana na magana ta imani da abin da aka saukar manzon Allah da kuma abin da aka saukar gabanin manzon Allah, saboda a faɗi cewa annabawa ba a raba su, annabawan Allah ba a raba su, kuma littafin ubangiji da ubangiji ya saukar su kuma ba a rabawa. Yanda wajibi ga musulmi ya imani da Qur'aninsa, to haka yake wajibi ya imani da Taura, wajibi ya imani da Injila, wajibi ya imani da Zabura, illa iyakare in zai yi shari'a to ba zai shari'a da waɗannan littafan ba, zai shari'a ne da littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da kusan da yawa malamai tafsiri suka burin jayarwa akan cewa wannan ana magana kan mu'minai ne baki daya. Allah ta'ala sai ya ce wabil akhirati hum yuqinuna, kuma game da lahira su mu'minan suna da yaqini, wato ana magana cewa su suna da wato yaqini yan kashaku cewa lallai wato ratashin kiyama za ta zo musu, ba sa kokwantanta, saboda abin da yasa ba sa kokonto saboda sun amshi labarin tashin kiyama ne daga amintaccen Allah abin kasa aminullahi ta'ala fi ardi daga manzon Allah suka amsa wannan labarin manzon Allah ko mai gaskiya ne shi kuma manzon Allah da ya tashi kuma sai ya amsa shi ma daga wani mai gaskiya wato jibrilu jibrilu kuma da ya tashi kuma sai ya amsa shi kuma daga ubangiji masani mai zurfin sani kuma gwali wanda kuma labarin sa baki da gaskiya ne duk abin da ya faɗa zaka samu babu ƙarya a ciki kuma babu sabani da can abin da ubangiji ya ga baka ba zaka samu ƙarya a ciki ba sannan abin da zai ga baka zai faru nan gaba ba zaka samu sabani haka ba kuma abin da ubangiji ya alƙawari zaka samu babu sabawa saboda kadin labarin ubangiji ya kini ne shi yasa aka ce wa bil akhiratikum yuqinuna su umumune game da lahira su sa da yaqini ba sa kokonto wannan shi ke nuna maka cewa duk wanda ya kokonto game da zuwan dan tashin kiyama to bai zama mumuni ba Allah ta'ala ya tashi tabbata mumuni anan kaga sai daga cikin abin da ya faɗa shine ya ce al-iman bil akhirati kenan wa bil akhirati hum yuqinuna game da lahira to su suna da yaqini duk wanda yake jin cewa yana tantaman cewa ko da in ya mutu ko da shi ma yana kasar bai tashi ba wato yana kokonto kenan to kaga wannan bai zama ya bada cikakken imani da ake bukata ya bayar ba kuma wannan imani nasa bazai fushe shi ba saboda daga cikin shikashikan imani akwai imani da ranar karshe kamar da aka sani daga cikin shikashikan imani guda shida akwai imani da ranar karshe wanda ya sarar da ɗaya daga cikin waɗannan shikashikan shida to imanin sa bai cika ba imanin nasa bai yi ba zai ya riga ya sama sandar ya rikita wannan sauran imanin da ya yi wannan sune sifofin da ubangiji ya faɗa na mumunai a wannan ayoyi guda hudu Allah ta'ala sai ya ce ulaika ala hudan min rabbihim ma wanda suke da waɗannan sifofi sune wato suke kan shiriya na ubangijin su wa ulaika humul muflihuna kuma sune suke wato masu rabauta wato ana babu labarin cewa duk wanda suka siffanta da imani da gaibi da tsaye da sallah da ciyarwa saboda ubangiji suka yi imani da abinda aka saukar a cikin qur'ani da abinda aka saukar a gabanin qur'anin a dunkule da fillafillansa suka gaskata abinda ke cikin waɗannan littafai suka gaskata suka kuma wato miƙa wuya ga hukunce-hukuncen abinda ke cikin qur'anin nan suka miƙa wuya game da qur'ani ya zama shi ke musu hukunci game da sha'anin rayuwarsu baki daya suka ji tsoron Allah kuma suka kyautata ibadarsu tsakaninsu da ubangiji yayin da kuma suka tashi ɗabi'a suka ɗabi'aci mutane da ɗabi'a mai na kirki to wanda suka yi haka kuma suka ƙara wato kyautata imaninsu da imani da ranar ƙarshe to lallai waɗannan su ne masu imani cikakku waɗannan su ne suka yi imani da Allah ta'ala yadda ya kamata a yi imani kuma suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala shine yake bada labarin cewa to wanda suka zo da imani a irin wannan sifa da aka faɗa su ne suke kan hudan wato shiriya kamar yadda muka faɗa wasu malamai suka ce nur haske suna kan wato haske na lamarinsu suna kan ilimi na al'amarinsu suna kan wato miƙewa ba fandara ba suna kan kuma shiriya ba kuma wato bacewa ba daga ubangijinsu waɗannan kuma su ne wato al-muflihuna masu rabauta wanda ubangiji zai ta samu babban rabo su yi nasara kuma wato ya gada musu da aljannatai na ni'ima ya karrama su da ganinsa a ran tashi alkiyama ya kuma karrama su da yardansa Allah ta'ala ya ce ridwanu minallahi akbar yardan ta fama aljannan girma ubangiji yayin da yace yan aljanna su shiga aljanna to daga baya akwai abin da ya fi aljanna kuma shine wato ya bude masa wato kansa su ganshi wato shine kaje a ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wato mumune yayin da suka ga ubangiji to wani lokaci kuma za su manta da duk wani wato dadi da ke cikin aljanna wato ganin ubangiji ya fi musu wannan dadin ya fi dadi akan duk abin da aka ba su aljanna shine wazalika yake cewa fa ma a'taahum shay'an ahabba ilayhi min an-nazari ilayhi wazalika huwa ziyada wannan shine karin da ubangiji ya musu alƙawari lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada ubangiji ya musu alƙawarin aljanna da kuma ƙari to wannan shine karin da ubangiji ya musu alƙawari sannan kuma ita wannan yadda din da ita wannan shi wannan ganin da za su yi ma ubangijin su to za a rubanya wannan ganin da tare da yadda ubangiji zai ce to kuma daga yanzu na yadda da ku ba zan sake fushi da ku ba shine kaje ubangiji na cewa ridwanu minallahi akbar yadda da ubangiji zai yi da su to ya fi aljanna girma to ta iya wa mutum shiga aljanna a ce zaka fita kaga annabi adam ai kaga da yake ubangiji ya kaddara mishi zai fita sai ba a gaya mishi cewa wato ko da yayi wannan in yayi wannan laifin ba zai fita ba amma su yan aljanna wannan shi abin da zai zama cut ubangiji ya faɗa mana cewa to duk abin da mu je mu cigaba zama aljanna kuma ba za mu fita ba babu fita ba kamar yadda annabi adam shi ubangiji ya kaddara mishi fita a farkon al'amari ba sannan kuma daga cikin abin da kuma ubangiji zai ƙara dada ma yan aljanna ke tsakanin su kuma babu wato takun saka babu hasara babu wato rinkuburci babu kuma wato adawa da juna Allah ta'ala zai ƙara hada wani soyayya wanda babu irin shi ma a duniya tsakanin su Allah yake cewa wala za'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanina ala sururi mutaqabilina, zamu cire abin da ke cikin zukatansu na adawa da juna da kuma hikidu da kuma wani gilli na zuciya. Waɗannan sune sunmu ne da aka faɗa a wannan aya. Kun ga na farko dai akwai imani da gaibi. Allah ta'ala ya ce ba wanda zai zama ya zo da cikakken imani sifofi na mumulai sai yayin da wanda ya imani da gaibi. Imani da gaibi shine mutum ya imani da Allah, ya imani da abin da Ubangiji ya bada labari. Abin da Ubangiji ya bada labari tun daga mala'ikunsa, tun daga aljanna da yace yana da shi, tun daga wutar yace ya tanadar ma wanda suka saba masa, tun daga mala'ika wannan wato wasu abubuwa da ya bamu labari tun da alamomin tashi alkiyama, wasu abubuwa da ya bamu labari na cewa wato akwai wasu aljanu, wasu haltu da yana aljanu duk da bamu ganin su, abubuwa da ya bamu labari ce akwai shedanu, shedan da rundunansa wannan bamu ganin su, amma duk Ubangiji ya bamu labari dole mu yadda. Wato daga cikin imani da gaibi ba kawai kace ka imani da Allah ba, dole duk wani labari da Ubangiji ya bayar ko manzon Allah ya bayar, tunda manzon Allah yana magana a majalin Ubangiji ne, to wajibi kowa ya yadda. Idan mutum bai yadda ba to yanzu wani jinjike ke wani yishiki na imani ne ya sarar, shine imani da gaibi. Imani da gaibi ya shiga cikin imani da Allah subhanahu wataala. Abu na biyu kuma shine wato iqamatus salati. Iqamatus salati shine mutum ya tsaya da sallah, tsaya da sallah da kuma al-infaq shine mutum ya bada zakka ko ya bayin ga sadaka. Wannan kaga suna wato wakiltan aiki ne na gabai. Amma ana sa ga maka dan ka ce kai imani a zuciya to bai isa ba, sai wato kai shailanta maka kanka alƙawarin cewa duk wani dokoki da aka baka zaka yi amfani da su. Tunda wato shine na aka faga maka dokoki guda biyu manya, aka maka wato sallah, aka da aka maka kuma sadaka na ciyarwa ko na wajibi ko wanda ba na wajibi ba, don Allah baka cewa addini baya yiwa sai da aiki. Masu cewa su yi addini babu aiki to wannan suna yaudaran kansu ne, saboda kare su ce sun imani da Allah ta amma kuma ba sa bin abin da ya faɗa sau da kafa, to wannan bai isan musu ba. Sannan kuma Ubangiji sai zai ƙara karrara, ya ƙara maimaita imani da littafai ba tare da rarraba littafan ba. Wannan zai nuna maka cewa kuma dole mutum imani da kuma annabawa ba tare da rarrabe su ba. Duk yanda ahlul kitabi ke jin cewa ya imani da annabawa, amma ya zama manzo Allah ne kadai bai imani da shi ba, to daga lokacin ya rarrabe tsakanin annabawan Allah kuma kenan, ya rarrabe tsakanin littafan da Ubangiji ya saukar, wannan imanin nasa ya tantsar da shi. Kamar da su ma shi ma yanzu musulmi yanzu zai cewa shi ya yarda da dukkan annabawa, amma zai dauki wani annabi da annabta shi ya tabbata ko a Qur'ani ko a Sunna, yace shi bai yarda da annabtan wani ba, to wannan shi ma yanzu imaninsa da annabi Muhammad ya tantsar da shi, saboda dole annabawa ikhwatun ne da Allah, ɗan uwan juna ne ba a rarrabewa. Idan ka sake karrabe to wannan kai wanda kake da awan cewa kai imani da shi, shi ma daga baya zai kafa baka imani da shi ba. Wannan shine abin da wato al-iman bil kutub yake nuna mana, dole mu imani da littafin da Ubangiji ya saukar, dole kuma mu imani da annabawa da Ubangiji ya aiko ba tare da mararrabe ba. Illa iyaka dai abin da yake doka mu akan mu shine ba za mu yi wata doka ba sai abin da ya dace da Qur'ani da Sunnah. Wato hukunci, abin da za mu yi hukunci da shi kawai shine Qur'ani. Ba za mu je muna neman at-taura mu ce za mu yi hukunci da ita ba, ba za mu je muna neman injila za mu yi hukunci da ita ba. Wannan littafi mun yi imani da su, mun yi imani kuma wannan mangaru na Ubangiji, amma kuma a yanzu dai lokacin Qur'ani ne, Qur'ani ya riga kuma ya zama da shi za a yi hukunci. Sannan kuma banda shi kuma Allah ta'ala sai ya ƙara cewa bil akhirati hum yuqinuna, imani da ran ƙarshe, imani da cewa Ubangiji wata mata zai tada mutattu. Wannan abubuwa guda biyar su ne Ubangiji ya faɗa a wannan aya. Duk wani wanda bai ya sanar da ɗaya daga ciki to imaninsa ya yi rawa, kuma wannan Ubangiji ba zai amshi wannan imanin nasa ba. Wannan muka ce imani da gaibi a farko, sai kuma imani da mutum ya dinga tsaye da sallah, ya dinga bada zakka da kuma sadaka, sannan kuma ya imani da littafin da aka saukar, sannan kuma ya imani da ranar ƙarshe. Abinda kawai ba faɗa ba shine imani da kadara. Imani da kadara kuma ita ma za ka je ka ɗauko ta ka je ƙara rubanya ta wajen imani da Allah ta'ala, saboda in ka yi imani da Allah dole ka imani da hukuncinsa. Imani da hukuncinsa wani yana cikin hukunci, imani da Allah. Saboda kaga anan shiga-shiga imani duka sun shiga, shiga-shiga imani da wanda duk wani mumuni sai ya zo da shi, sai ya zo da wanda dukkan wato shiga-shiga nan to duk sun shiga. Saboda haka waɗannan imani da Allah, imani da ranar ƙarshe, imani da mala'iku, imani da littafai, imani da annabawa, imani da abinda Ubangiji ya saukar da ranar ƙarshe, waɗannan dukkan wato shiga-shiga ne imani da wajibi mutum ya zo da su. Idan bai zo da su ba to zai zama wato imaninsa bai cika ba. Allah ta'ala ya tabbatar mana da imanin mu. Sai Allah ta'ala ya ce
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولهم عذاب عظيم.
Allah ta'ala yanzu a wannan gaba kuma zai shiga magana kan wato kafirai. Da can an gama an yi magana akan wato mumunai da sukufun su, yanzu kuma za a yi ayoyin nan guda biyu da malaka ya karanta mana, Allah ta'ala zai yi magana akan su kuma kafirai sukufun su. Saboda mu gani wato idan mana jan kunni in mutum na da wata sufa da yake jin cewa yana da wato gazawa akan ta, to shi ma ya ja maka kunni ya daina wannan sukufi. Allah ta'ala ya ce wa innal ladina kafaru, lalle waɗanda suka kafirce ma Allah ta'ala, sawa'un alaihim, daidai ne gari akan su, a anzartahum ka musu gargadi amdan tunzirum ko baka musu gargadi ba, la yu'minun fa fa ba su imani ba, khatamallahu ala qulubihim, Allah ta'ala ya dasa wani rufi ne akan wato zukatan su, wa ala sam'ihim kuma ya dasa wato rufi akan jin su, wa ala absarihim ghishawa kuma a cikin wato gannan su akwai wani yana da aka sa, akwai wani labule da aka sa wanda idan musu kaman yana a ido, walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girman gaske. Allah ta'ala a wadannan ayoyi guda biyu sai ya fara magana akan sifofin kafirai, cewa yayin da suka bujire ma wato ayoyin Ubangiji, yayin da suka bujire ma da duk wani hanyoyi na shari'a, duk wani kuskoki na shari'a da miƙewa, suka kafirce ma gaskiya tare da kuma su san gaskiya din, sun san gaskiya din, sun fahimce ta, sai suka kafirce mata, suka yi manzo Allah kuma adawa, sai Allah ta'ala sai ya wato ya makantar da ganin su, ya makantar musu da basira, suna ganin shari'a daga baya kuma suka daina, suka ga ba su iya shari'a zuwa ga wannan shari'an ba. Allah ta'ala kuma sai ya sanya dundumi a wato ganin su da jinsu zai zama ba za, ko da sun ji shari'a ba za su miƙa ga wannan shari'an ba. Sannan kuma Ubangiji ya makantar da zukatan su, sai ya sanya wani rufi shine al-khatama ala qulubihim, ya sanya rufi a cikin wato zukatan su, sai zama ba za su yi imani ba, wannan sai zama wato sakamako ne wanda ya daidai da mugun al'amarin su. Tunda abinda suka zo da shi na farko sun zo da aradu dhikr, sun ga aka zo aka musu wa'azi sai suka bujire, Ubangiji ba haka ne kawai sanya musu wani rufi a zukatan su ba, na farko an zo musu da shari'a din sai suka bujire wannan shari'a din, wannan shine na farko. Na biyu kuma sai suka kafirce ma gaskiya karara wacce ta zo musu, mazala yayin da ya zo musu suka ce a su ba ai su ba wannan ba shine aka fara altafin su ba, yayin da wato gaskiyar ta zo musu sun san cewa annabi bai ta musu ƙarya ba, to ya zai ma Allah ƙarya, in Quraishawa ne suka ce a su daga lokaci ya zama ƙaryaci, har ma suka suna wato dangata shi da hauka. Kaga yanzu wannan wato ita ina imani ne, zai imani bayan ya ga gaskiya, ya kuma san lalle wato manzon Allah gaskiya yake yi, duk da kuma sai ya wato israri ya doge akan ƙarya. Sannan kuma suka tare da kuma wato ya san gaskiyan sai ya kauce ma gaskiyan, sannan sai kuma wato ya kafirce ma gaskiyan da ta bayyana kurukuru a idansa, sannan kuma sai kuma ya je kuma yana adawa da masu imani, yana adawa da manzo Allah da kuma wanda suka bi shi. To waɗannan wanda suka kare waɗannan abubuwa ya zama shi ya yi wato al-i'rab, ya bujire ma gaskiyan da gangan, sannan kuma ya kafirce ma gaskiyan, sannan ya adawa da masu gaskiyan masu imani ta yadda kuma yake wato ya tsaya a madakata, yana jiran wani abin da zai faru zai wato faru da mumunai, ko ya ji daɗi ko ma ya taimaka da kuɗinsa, ya taimaka da ƙarfinsa wajen a saddu alis an sabilillah, ya zama ya kange wasu daga wato tafarkin Ubangiji. To wannan abin da suka yi sai ya zama Ubangiji ya ba su sakamako na ya sanya a zukatan su, ko da sun ga shari'a ba su tuba. Ubangiji shi ne yake gaya ma manzon Allah cewa wa'azinka da za ka yi ma irin waɗannan mutane da rashin shi duk ɗaya ne, saboda tun da dai suka zo ma Ubangiji da irin wannan ɗabi'a, to Ubangiji ba zai karɓi wato tuban su ba, kuma za su tabbata ne cikin kafirci, haka za su mutu, Ubangiji za su mutu suna kafirai. Allah ta'ala a wata aya yake wa sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ghayya yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayya yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Allah ta'ala yake cewa sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri alhaq, zan kange ayoyina daga waɗanda suke wato girman kai, suke ma Allah ta'ala girman kai ba tare da wani hakki ba, tunda ba ka da dalilin zaka yi ma Ubangiji girman kai bayan ya kawo maka shari'a din. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, yanda suka kowace aya sai ba za su imani ba, idan suka ga hanyar shari'a sai ba za su imani ba, in suka ga hanyar bata kuma sai su dauki wannan hanyar bata ita ce hanyar da za su rika bi, dalika bi annahum kadzabu bi ayatina, Allah ta'ala yake cewa wannan ya same su ne saboda sun ƙaryata ayoyinmu a farkon al'amari, wa kanu anha ghafilin fa suka zama sirrab kana gabarin ayoyinmu to wannan shine wato sakamakon duk wani wanda yake shiriya za ta zo masa yaga shiriyan ya fahimce ta shikenan sai ya kan wato ya kauda kai daga wannan hanyoyin shiriya din to shine ubangiji sai ya zama yayi sarfin ayoyinsa baki da ya cire ayoyinsa daga hanyarsa ya zama shi diya yanda ake aiki alkhairi diya yanda ake wani abin da yake na da'a je biyar ubangiji ne to shi baya so zaka ji a ce in ana maganar qur'ani sai ya ji kamar cikin sa kanshi da ciwo saboda zuciyar ta zaka ta samu wani wata cuta haka zalika mukafirai yayin da ake magana duk wani abu da yake da alaka da musulunci da adalci sai ba sa so amma yayin da ake magana zalunci ake magana shirka to wannan shi suke so to saboda da ba a cikin zuciya akwai wato rashin lafiya ubangiji kuma sai ya zama saboda mummunan al'adar su na kin gaskiya da gangan sai zama ya kawo wato wani rufi a cikin zukatan su ya kawo wani wato rufi a cikin abin da suke ji ya kawo wani yana a ganin su haka ko sun ga hanyar shiriya ba za su shiryu ba ko sun ga hanyar wato sun ga hanyar bata to za su yi haba su je ma wannan bata din Allah ta'ala anan da yace innal ladina kafaru lalle wannan suka kafirta kaga nan an fadi maganar kafirci nan kafirci yana maganar wato kishin imani kamar da aka ce in mutum yayi imani shine kishin kafirci wanda yayi kafirci kuma shine kishin imani labazin al-kufru daga kafara yakfuru kufuran kufrana in aka ce mutum ya kafirta shine ace kafara fulanun billahi ta'ala wana ya kafirce ma ubangiji asalin ma'anan al-kufru shine wato ko kace al-kafru da wasali mai makafin wasali sama shine at-taqbiya wani abin da zaka rufe shi da wani abu shine at-taqbiya ka samu wani labule ka rufe wani abu to shine at-taqbiya an kira daga nan ake ce ma wato dare yayin da yayi duhu sosai sai a ce mishi al-kafir ana ce ma wato dare al-kafir saboda yanda yake wato shimfida wato labule na duhu ga haske haka zalika kuma ake kiran wato duk wani manomi yayin da ya haka wani ya sa iri a cikin kasa sai ya rufe sai a kira shi ma al-kafir kaga ga a wani wuri an ce kafir ma manomi ka tsammar a ce shi kafiri a ana maganar kafir saboda shi yana sai ya haka kasa in ya sa wa shuka sai ya rufe kuma kamar yadda Allah ta'ala yake cewa li yaghiza bihim al-kuffar a wata aya wadai daga cikin tafsirin da malamai ke yi al-kuffar ana maganar manoma ba kafirai ba amma shi a shari'a idan aka yi maganar al-kafir ana maganar shi duk wanda wato ya suturce ya sa labule ya suturce duk wani ni'ima da ubangiji ya masa duk wani ni'ima da ubangiji ya masa ya butuce sai ya inkari wato sai ya musanta wani ni'ima da ubangiji ya masa saboda amfanin idan an maka ni'ima shine ka yaba kyauta tukuici to kar bawa ya banta cewa ubangiji shi ya halice shi ya samar da shi daga babu ubangiji shi ya halice shi samar da shi daga babu kuma ya ci gaba da gudanar masa da rayuwarsa yana bashi arziki su dide gurgudu cinsa shansa kwanciyansa jin dadinsa saukinsa lafiyar da shi daga rashin lafiya kubutar da shi daga cuta bashi farin ciki wannan yana hannun ubangiji ne to abin da ya kamata bawa yayi ga duk ga ubangijinsa da ya masa wannan aikin ya halice shi kuma yake bashi wadannan arziki iri shine ya bauta masa babu wani abin da bawa zai yi ma ubangiji irin ya bauta masa saboda ubangiji na farko shi ya halice shi sannan kuma shi ya lullube shi da ni'imomi wanda ba zai iya kirgawa ba in bawa ce zai yi daga ni'imomi da ubangiji ya masa ba zai iya kirgawa ba tun daga halittarsa tun daga wato arziki da ubangiji ke bashi tun yana ciki bai sanya zai je nemi arzikin ba ubangiji zai kora mishi arzikinsa ta cikin mahaifiyarsa in ya fito ubangiji zai cigaba bashi iska zai cigaba bashi abinci da zai ci zai cigaba bashi ruwa zai cigaba bashi kaza haka har ya kare rayuwarsa ubangiji na bashi arziki to tukuicin da zai yi yake wajibi yayi shine godiya da zama ubangiji shine wato ya bauta masa ya zama al-abdu shakur ya zama wato bawa wanda yake mai godiya ma ubangiji yana mai tsantsanta ma Allah ta'ala bauta yana mai ma Allah ta'ala biyayya sau da kafa yana mai tsantsanta mishi addini yana kuma mai godiya ga dukkan wani wata ni'ima da ubangiji ya bashi sannan kuma yana gode masa yana masa kirari akan dukkan wani sufofi na kamala da ubangiji yake da shi sannan kuma yana hakuri akan wato akan duk wani wato hukunci da ubangiji yayi a rayuwa hukuncin nan ya maka dadi ko maka dadi ba dole ka gode ma ubangiji dole kuma kai hakuri sannan kuma wato kana wato yin hakuri yadda da duk wata kaddara ko da ba ta da dadi da ta fada maka wannan alama na imani shine mutum ya ji yayi hakuri to wannan da shine ake samun wato imani da shi ake samun imani saboda ko ba komai dai mutum in ya tuna cewa duk abin da ya gani na ubangiji zai ma ubangiji na godiya to ai yana gode ma wanda ya halice shi ne yake bashi arziki a duniya baki daya to ko ba komai ya kamata kuma ya bauta ma wanda ya halice shi da mahalicin sannan kuwa wato bauta na bai daya bauta ya tsatsata mishi bauta kare masa shirka to duk wanda ya butulce kuma duk wanda ya butulce ya zama ni'imar da Ubangiji ya masa ya butulce ta hanyar kafirce ma Ubangiji din ya zama baya bautan sa ya zama duk abin da Ubangiji ya mishi na ni'ima sai ya zama ya gitse idan sa bai ma gode ba balle kuma ya bauta masa to wannan sai a kira shi alkafir sai a kira shi alkafir saboda wato ni'imomin da Ubangiji ya masa ne duka kawai sai tun tsarar da ce shi ba a masa komai ba kaga babu wanda yake babu butul irin sa shi yasa wato ake kiran wato duk wani kafiri da alkafir to nan da Allah ta'ala ke cewa innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirta sawa'un alaihim daidai ne gare su a anzartahum ka musu gargadi a wurin tunzirhum ko baka musu gargadi ba la yu'minun ba za su yi imani ba Allah ta'ala yana tsin kayar da annabin sa ne akan wasu daga cikin mu'minai wanda ubangiji wasu daga cikin kafirai da ubangiji ya hukunta cewa su a hakkin su dai Allah ya riga ya san cewa su ba za su yi imani ba dan haka karka je ka wahala kanka karka je ka takura kanka kaga kana ta muhu azim su imani ba kai kaman ka kashe kanka a su da ma a cikin su akwai wanda ubangiji ya riga ya hukunta cewa su wadannan ba za su imani ba ka san ko a wato bukatun mai da'awa shine koyo shi yayin da yake da'awa ya ga manyan gari mala'un gari wanda suka fi kowa kudi suka fi fada a ji su suke amsa saboda su idan suka amsa sauran mutane za su bi su masu mulki in suka amsa gane yi sauran mutane za su ga su bi su kamar yanda mu a kasar Hausa kusa abin da ya dinga faruwa ke da farko al'amari farko al'amari za ka gani idan aka zo aka yi da'awa in aka samu sakin gari a samu musulunci sai ga duka sauran kuma su ma sun karba su ali yaji su wane ne duk yayin da suka karba musulunci sai sauran suka karba su ma kafin daga baya kuma abubuwa za su gurbace masu mulki kuma suka fara rigima da addinin har sai Usman ya zo yayi yayi tajidin sa to shi ma manzo Allah kasancewa shi ma dan adam ne yayin da yake da awa yana bukatar ire-iren waɗannan mutane su karba musulunci manya to a cikin su kuma ubangiji ya riga sun cewa wasu ba su karba imani ba su imani ba har manzo Allah ya gama da awansa shi yake cewa to ire-iren waɗannan mutane wato duk wani wa'azi da zaka yi ba zai musu amfani ba ka musu wa'azi ko baka musu wa'azi ba wannan daidai ne a wajen saboda sun riga sun kafirce ma ubangiji sun bujire ne ma gaskiya sun tsirar da shaida da ubangiji ya yace su bayar misali da ahli kitabi da ubangiji yace lalle idan manzo Allah ya zo su yi imani da shi to da gangan suna ji suna gani suka ce su ba manzo Allah ne ba kaga sun tsirar da wannan shaida din wannan shaidan ba su bare ita ba Allah ta'ala yake bada labarin cewa to masu irin wannan dabi'a su ba za su imani ba dan haka kaje ka cigaba da wa'azi waɗannan wanda suke imani din ka cigaba da rike su kana koya musu addini kwatankwacin haka wannan shine aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda Muhammad ibn Jarir al-Tabari yake ruwaitowa ta hanyar wato Ali ibn Abi Talha al-Walibi daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala an yu'mina jami'un nas manzo Allah ya kasance yana mutukar kwadayin dukkan mutane su imani wa yatabi'uhu ala al-huda kuma su bi shi akan wannan shari'a da ya samu shi ma fa akhbarahu Allah jalla thana'u sai Allah ta'ala ya gaya mishi annahu la yu'min illa man sabaqa lahu min Allah sa'ada ba wanda zai imani sai wanda dama can ubangiji ya nufe shi da rabauta fi dhikr al-awwal can lahu al-mahfuz ubangiji ya riga ya nufa shi dama lahu al-mahfuz ya rubuta cewa zai imani wala yadullu illa man sabaqa lahu min Allah shiqa'u fi dhikr al-awwal kuma ba wanda kaga ya bace to dama ubangiji ya riga ya hukunta cewa tun lahu al-mahfuz Allah ya riga ya hukunta cewa shi ba zai imani ba saboda haka duk wanda yayi imani ka karbe shi wanda bai imani ba ka kyale shi dama wataƙila yana cikin wanda ubangiji ya hukunta cewa shi ba zai imani ba to kaga wannan ubangiji yana gaya manzo Allah cewa kada je ya wato kokarin kashe kansa ko ya halakar da kansa saboda wasu su imani ba idan su imani bai kyale su su zabu suna wajen ubangiji amma shi abin da ke kansa shine ya isar da wannan sako ne wannan kuma yana gaya maka wani abu game da kai mai da'awa karka ce wai dan wane ka kai shekaru bai karba ba ka kyale shi wannan shari'a ce ta ubangiji amma kai ka cigaba da yin da'awa dan wata sai labari inna nasara ma'a sabr wato duk yayin da kai hakuri ke wata za a samu wato nasara din ko da ba shi wannan wane da kace saka yi imani shi bai imani ba to za a iya samu ƴaƴansa ko jikokinsa su yi zo su yi imani daga baya kamar da wannan kuma shine shi ma kashi manzo Allah ya faru da shi wasu suka yi imanin da kaga Umayya ya yi imani amma a gidan shi mutane da suka imani ba su kirgu ba tun daga Uthman ibn Affan tun daga su Abu Sufyan tun daga su Sufyan ibn Abi Muawiya ibn Abi Sufyan da dukkan da Uthman ibn Abi al-As sirkin manzo Allah duk sun yi imani daga baya amma kaga su asalin wanda yake jigon gidan bai imani ba to haka wato ubangiji yake hikiman sa saboda haka wannan aya kamar tana ba manzo Allah tana lallashin manzo Allah ne cewa karka je ka zama ka matsa ma kanka saboda su wa'ancan musu imani baka kyale su idan musu imani ba hisabun su na wajen ubangiji sannan kuma duk da haka wannan aya za ta iya yiwuwa kuma ubangiji yana bada labari ne kan yahudawa kasancewa wato manzo Allah wannan sura ce madaniya lokacin da manzo Allah ya je madina waɗanda ya kamata su fara karɓar musulunci sune Yahudawa. Yahudawa suna da wani burbushi na littafi, sannan kuma labarin manzo Allah na an gaya musu littafin su. To yayin da manzo Allah ya je hijira ya kuma zama yana kusa da su, abin da ya kamata su yi shine su kankamo su karɓi wannan addini din, sai suka ji karɓa. To shi ne Allah ta'ala yake gaya ma manzon shi cewa ai koye shede nan da suka yi, aka ce su zo su duba a Taura babu sufan manzon Allah, babu ambatan Ahmad a cikin wannan littafi nasu na Injila su ma. To yayin da suka koye wannan shiryan, suka koye abinda Ubangiji ya faɗa musu a cikin littafin su, to shikenan Ubangiji sai yake gaya manzon Allah cewa waɗanda suka koye wannan shedan, to kusan galibin su ba za su yi imani ba ne dama. Galibin su ba za su yi imani ba, za su karɓi wannan addini naka ba. Da karka ci ka ɓata maka lokaci, ka ci gaba da da'awa kawai, sai kaɗan ne kawai za a samu irinsu Abdullahi bin Salam za su karɓi addini. Amma galibin Yahudawan da kake rayuwa da su, Ubangiji yake magaya wa manzo Allah cewa ba za su yi imani ba. Kuma kaga ko kuma kaga wannan ai yana ƙara maimaituwa. Har yanzu in ka je in kana son ka ga suwaye musulmai a cikin Yahudawa ba su da yawa, sai ka sha wahala ƙwarai daga suka baka iya ƙirgawa Yahudi ya karɓi musulunci. Ko a lokacin manzo Allah waɗanda suka karɓi musulunci ba su da yawa. Abdullahi bin Salam ya karɓa, banda bayan kuma su Abdullahi bin Salam da wasu daga cikin Yahudawa suka karɓa ba su da yawa. Irin wannan yaro da yazo yana rashin lafiya daga baya ya karɓi addinin wajen manzo Allah. To banda shi kuma akwai sai Ka'ab, Ka'ab al-Ahbab shi ma daga baya ya karɓi addini. To ire-iren su za ka ɗaiɗaiku za ka gani, amma su yi nasara suna da yawa da addini. Ko yanzu in an ce ka kirga da sanar suka an san addinin musulunci ba za ka kirgawa ba sabani Yahudawa. To wasu daga cikin malamai suke cewa anan Allah ta'ala yana bada labarin cewa Yahudawa nan da yawa su da har sun koye sheda, tunda har suka koye shedan annabtan manzon Allah, to da yawa su ba su karɓi musulunci ba. Karka je ka bata maka kan lokaci. Gami da wannan shi ma akwai riwaya da aka samu Imamu Ibn Jarir al-Tabari yake ruwatawa ta sanadin sa zuwa ga Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, daga Muhammad ibn Abi Muhammad Maula Zaid ibn Thabit, daga Ikrima ko Sa'id ibn Jubair, daga Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas aka ce yana fassarawa cewa innal ladina kafaru, Allah ta'ala yake cewa wato anan yana bada labarin cewa wanda suka kafirce da abin da aka saukar maka daga Ubangijinka, ko da sun ce sun yi imani to sun kafirce, sun da ihabu su yi imani da kai ba, wato sai zama kamar ana magana ne da ahli kitabi su Yahudawa. Wannan sanadin sa akwai dan rauni saboda wannan Muhammad ibn Abi Muhammad majhul ne, amma dai wato waqi'i na mushi shida, waqi'i na mushi shida, saboda manzo Allah ai wannan aya kamar da muka faɗa madaniya ce, babban wanda yake ake magana da su sune Yahudawa, sune wato wanda ake magana da su ne wanda ya ci da su a Madina. To su magalibin Aus da Khazraj sun asamu musulunci sai in ba munafikai kadan ba wanda suke mara waɗannan Yahudawan, wato suke mara musu baya, wanda suka fi kowa yi manzo Allah tarnaki da tada kada kayan baya sune Yahudawa. Saboda haka in an ce su ma da su ake yi, wato aya za ta iya dauka. Sannan kuma idan aka ce aya ma tana magana ba ma Yahudawa ne kadai ba, ana magana har ma akan duka har kafirin Qurayshawa, cewa Ubangiji yana ba manzo Allah labarin cewa a cikin Qurayshawa wannan da cikin kafirin ahli kitabi akwai wasu daga cikin Ubangiji ya sani ya ilimin sa ba su imani ba, kamar a cikin Qurayshawa akai Abu Lahab, Ubangiji ya riga ya san cewa ba za su imani ba ire-iren sa. Sannan a cikin Yahudawa ne shi da manzo Allah yake gaya mushi cewa kuma galibin su shugabannin su da manya-manyan malaman su ba su imani ba saboda koye sheda da suke yi. To wannan shi ma aya ita ma aya za ta dauka, ita ma aya za ta dauka kamar yadda kusan wannan shine tafsir da Abul Ali yayi, yake cewa yana magana akan wannan aya tana magana akan wanda suka yi manzo Allah Qurayshawa a ciki, akwai Yahudawa a ciki, akwai wani, akwai wani, akwai wani. To kaga nan duk sai ya hada manzo Allah, ana gaya mushi cewa wa'annan shugabanni na Larabawa da shugabanni na Yahudawa wanda suka ji an san imanin, suka ji an san addinin ka, to galibin su akwai wanda Ubangiji ya shar'an ya faɗa a cikin ya sani a cikin ilimin sa cewa ba za su imani ba. Dan haka karka je ka bata ba kanka lokaci, wato ba za su imani bane tunda suka wato yi kunnin kashi ma wato shari'a da yazo musu. To Ubangiji kuma sai sha makanci tsakaninsu da shari'a din, ko da su shari'a ba su iya shari'a ba, sai su cigaba da adawa da kai, kuma za su cigaba da wato yi maka makarkashiya a Madinan ba. Sadaka anan Ubangiji ke faɗa cewa ya yi wani khatama, ya yi wani rufi a zukatansu. Allah ta'ala ya tsare mu. Allah ta'ala yake cewa khatamallahu ala qulubihim, Allah ta'ala ya yi rufi a kan zukatansu, wa ala sami'ihim, da kuma wato ya yi rufi a jinsu. Wato al-khatamu ana al-arfi yana fa al-tab'u, shine a samu wani rufi ayi, a samu wani wato wani abu da za a daura bakin wani abu, to sai a kamar silin din abu, kamar wato abun sha da muke da shi, za ka ga an aka silin shi ya ga aka haka ba zai zuba ba. To Ubangiji nan sai kamar yana bada labarin cewa an sa ma ita wannan zukatan nasu, wannan zukatan nasu aka sa mata wani rufi yanda koda imani ya zo sai dai ya wuce ba zai shiga asalin zuciyar nasu ba za su karba ba Allah ta'ala yake cewa to ya sa a cikin zukatan su wannan rufi din sannan kuma a cikin jin su ba ubangiji ya sanya musu wannan wato shi kansa rufi din daga idan suka ji shiriya ba za su karba ba idan aka zo shiriyar ya zo musu mai bugun su karbe ta ilimin shiriya ya zo musu su karbe ta su gane ta to ba su gane ta ba saboda dama can sun yi inadi sun yi wato kunnin kashi yayin da shiriyar ta zo musu sai ba su amsa ba wannan shine kusan abin da Abu Ja'far at-Tabari yake fada yake cewa fa akhbara anna adh-dhunuba idha tatabat al-qulubi Allah yana yana ba da labarin cewa ne idan zinubai suka yi yawa suka yi kanta a zuciya aqlaqatha sai su zama sun rufe zuciya din ataha hina idan al-khatmu idan suka rufe zuciya din suka zama sun yi dada a zuciyan shikenan sai a sai zama wato akwai rufi zai zo musu sai a silin wannan zuciya din min qibal Allahi azza wa jalla daga wurin ubangiji wannan rufin ubangiji sai ya rufe wannan zuciya din wa tab'u sai zama yayi wani kamar ya buga wani wato kamar khatimi akan ta fala yakunu liimani maslaku sai zama wato babu ba ta inda imani zai shiga wala lilkufri minha makhlasun kuma babu ta inda zasu tsira daga kafirci فذلك هو الطبع والختم وان شيني ربن ده اوبنجي كي مغانا الذي ذكره الله تعالى تبارك وتعالى في قولي وان اوبنجي كي نفي يايين ده يچه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نذير الطبع والختم علامات تدرك الابصار فدان كوتين هكا شيني ابوند ميكي زبا ابو وند ميكي ساوا نا سالكاكم وني مزبي سي مو جي سي مو سامو ابو سي مو رفي شي تاين سبودا با ما سان ونن ابو يفتا تو شيما ونن زوكاتن ناسو يايين ده اوبنجي يسانيا مسو ya sanya musu wannan rufi din to babu yanda za a yi wannan kafirci ya fita daga cikin zukatan su shi kuma imani fa ba zai shiga ba wannan shine wato sakamakon su yake cewa minal awiya wa dhurufi allati la yusallu ila ma fiha ila yafdi zalika anha ta yanda wato imanin ba zai iya shiga ba idan ana son wannan abin ya fita ko wani abu ya shiga to ba wani abin da zai shiga ba kuma wani abin da zai fita din abin da ke cikin ta dama sai yayin da an karya abin baki da wato idan nan al-fadl da ya magana shine wato za a karya din sai an karyawa na banda ba wai karyawa za a ce a bambaro can ba a in za a karya sai da bambaro baki daya yadda duka abu zai wani hurbuje baki daya shine faddu shine irin da likita illa yafdi zalika anha thumma halliha daga nan kuma sai a sake wani sai a sake kwanci a kwanci abin baki daya a kwanci abin da kasa a cikin wannan salka din faka zalika la yasilu al-imanu ila qulubi man wasafa Allah annahu kataba ala qulubi saboda haka duk wanda ubangiji ya sa rufi a zukatansa shi ma imani ba zai shiga ba illa ba'da fadhihi sai yayin da wato aka riga aka karya wannan rufin nasa wannan rufin aka balle shi aka tsinka shi fadahu khatabahu kamar yanda yayin da wato wani abu da yasa ya rufe ko wani kugiya da yasa ya kulle abu to sai ya tsinka ta baki daya wahalli ribatahu sai ya kwance wannan igiyan sannan abu zai iya shiga wato anan ibn jarir yana gaya mana cewa ubangiji yayin da gaskiya ta zo musu suka ce su sun ji sun gani ba za su yi amfani da ita ba to sai ubangiji ya sanya wani khatin wato kwado sai ya zama ya rufe wannan zukatan nasu kafircin da ke ciki ba zai iya fita ba shi kuma imanin da zai zo yana gitta su kuma ba zai iya shiga ba wannan shine wato bala'in da suka sa kansu a ciki kaga wannan aya ba karamin wato razani ne a wajen mu ba razani ne kwarai da gaske ko da ana magana kan kafirai ne amma razani ne har a wajen mu ne yayin da wata shiriya ta zo maka kawai sai ka zama kaya mutun yayi birz da ita to wannan shine sakamakon duk wani wanda yake ga wata shiriya ta zo mishi ya fahimce ta da ya fahimce ta kuma sai ya birz da ita to sakamakon shi idan yayi wasa shine ubangiji ya sanya wannan rufi din a cikin zuciyarsa yana ji yana gani shikenan yana ganin shiriya din sai ba zai je ya mika wannan shiriya din ba wannan ba ko da abin da yake musahabi ne ko abin da yake sunnoni na manzo Allah zaka ga wasu zaka ga a ce mishi kaza sunnan manzo Allah ne ce kai ba zan yi bane to kaga da yake cewa ba zai yi ba ubangiji in yayi wasa sai ya sanya rufi a cikin zuciyarsa ko da yana da asalin imani din to amma dai akan wannan babu sai ubangiji ya zama ya sanya wani rufi a zuciyarsa yana ji hatta kowa da kowa hatta dan sa wata kila ya gane wannan sunan wata kila har dan sa ya gane amma kuma shi ba zai gane ba saboda lokacin da wata shiriya ta zo masa yayi birz da ita ko da ba za ka yi ba to ya kamata ka zama kana da ladabi yayin da aka ce maka wannan maganar Allah ne ko maganar masansa sai zama da ladabi idan ba za ka iya ba dai ka ci gaba da fanka addu'a wannan rawi na zuciya amma kar ka ce za ka yi birz da ita ko yayin da aka ce maka shiriyar ta zo ka ce za ka faɗa wata bakan magana alaman wannan bakan magana da ka faɗa shine ubangiji ka ga ya sa wani labuli a tsakaninka da zuciyarka kuma wannan shine abin da ubangiji ya faɗa yake cewa inna sharar dawab bi inda Allah sumul bukumul ladina la yaqilu ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أولا آية الله تعالى ينا بعد الأبار ينا كشير من مؤمنين شوى إن شر الدواب عند الله سم البكم الذين لا يعقلون ما بين شر هل تأبان كسا shine wanda yake shi as-sum ne al-bukum ne as-sum shine wanda yake shi baya jin gaskiya shi ya lama ya kurmanta daga gaskiya baki daya sannan kuma ya bai banta daga gaskiya bebe ne duk yayin da yazo maganar gaskiya ma baya san a fada sannan kuma yayin da aka fada mushi kuma baya san ya fahimce ta ya balle ya rike ta Allah yake cewa walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum ubangiji da ya san akwai alkhairi a zuciyarsu da ya jidda su wato ya san cewa babu wani alkhairi ne da ya saura a zuciyarsu sai bai je da su gaskiya ba ji wanda zasu fahimce ta Allah ta'ala ya ci gaba da cewa walau asma'ahum kuma koda ya ji yadda su latawalla wahum urid da sun ci gaba jujuya ma wannan gaskiyan baya suna bujire mata kaga wannan shine babban abin da ya sanya ake ubangiji ke sa ma alkhatmu yake samu wani kwado ya sanya ma zukata idan gaskiya ta zo maka ka bujire sai ubangiji sa mata wani kwado Allah ta'ala yake cewa sai ja mu'minai kunni yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka imani istajibu lillahi ku amsa kiran Allah ta'ala walil rasuli ku amsa kiran manzon Allah idza da'akum lima yuhyikum ya inda Allah ta'ala ko manzon nashi ya kiraye ku zuwa ga abin da zai zama rayuwa a wajen ku wato yayin da ubangiji manzon Allah ya muku kira zuwa ga wani abin da ke shiriya sace shiriya ce da ubangiji ya sanar da shi ya gaya mana to wannan abin rayuwa ce a wajen mu sai Allah ya ce wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani ubangiji yana sanya hijabi tsakanin bawa da zuciyarsa yana sanya hijabi in da can an gaya masa shiriyan sai biris da ita to shikenan ana yi sai ubangiji ya rika sa hijabi a tsakanin shi da wannan sunna din ko da ya ji ya gani shikenan ba zai afi shiriyan ba ya ji ya gane ya sa gane cewa wannan ita ce asalin shiriya din shikenan ba zai amshe ta ba wannan shine sakamakon duk wani wanda yake jin wato shiriya amma sai ya wato kalubalance wannan shiriya din da na iyansa yace shi ba zai yi ba kuma wannan yaki din ba wai bai fita bane a tsaba da kawai wato kunninka shine da kuma inaji to wannan shine sakamakon sa kaga wannan zai zama wato razani kwarai da gaske har ta mu a wajen mu musulmai da muke cewa muna bin manzon Allah kada ka zaka ta sunna ta manzon Allah kace ba dai kaza in bace to ba zan yi ba to wa kake gaya ba wannan magana yanzu ga wani kamar wani kan abin da yake sunna ce ba musahabi ce na sallah ma wanda zaka ga ana rigima da shi kan kama hannu na kuma ya tabbata kowa da kowa ijma'i na malamai kowa ya da cewa wannan an rutu shi daga manzon Allah in kai sakin hannun ka fahimta wanda wata magana ce daban amma ijma'in malamai kowa ya da cewa wannan an rutu sakin hannu daga manzon Allah amma ijma'i su kuma sun yarda cewa ba a ruwaito sakin wato ijma'in malamai sun yarda cewa an ruwaito kama hannu a wajen manzon Allah amma ijma'i su kuma sun yarda cewa ba a ruwaito sakin hannu a wajen manzon Allah wannan ijma'in su ne ba wanda ke kokarin cewa manzon Allah ba taba ruwaito cewa ya saki hannunsa ba sannan kuma ijma'in su ne suka akan cewa an ruwaito manzon Allah kuma a cikin sunnansa akwai sa hannu wato dama akan hagu a sallah to kaga ko wannan ko da kai ba kai kana ganin kaza za ka kawo wasu gane ganenka to kar ka adawa da ita kar kuma yanda ake gaya maka ka ce kai wannan sunnan kaza kai fada wata muka magana akan ta hatta Imam Malik ya rawaito wannan haka zalika kamar irin wannan zama da ake nan hutu da sauransu idan kai baka da wannan fahimtar wannan akwai malamai da ba su da wannan fahimtar suna ganin manzo Allah yayi ne saboda kaza amma kar ka ce wai wannan ita wannan rubayan ka ce kai baka ma yarda da ita ba kai wannan zama ce ka faɗa wata magana muna magana akan ta wannan hadisai ne sahabbai suka rubuto su nun 10 akan wannan sunna din yayin da ka ce kai kake faɗa baka magana akan ta to ka faɗa ma saboda haka to kaga yanzu amfani wato rashin amfani haka shine yayin da kowa ke fahimtar wannan sunna din kai ba za ka fahimta ba ubangiji ya sa labuli za ka ta fahimta ba zai zama kawai dan takifan mazhaba ne kai ba za ka taɓa fahimta ba, za a tagaya amma ba za ka fahimta ba. Sai ka duk wasu sunnoni da ubangiji da manzo Allah yake faɗa mana, malamai za su gaya maka cewa wannan shi aka rubuto manzo Allah yana yi. Idan ubangiji bai hukunta cewa kana cikin waɗanda za ka riƙa yin wannan sunnonin ba, ja baki ka kai shurucin ladabi, a ci gaba da addu'a. In ma wani ya ga ce to kai ya baka wannan sunna sai ci gaba mana da addu'a dai, ba shikenan ba, amma kar ka faɗa da ita. Kar ka faɗa magana wato baka magana akan ta. Kawai za a gani suna faɗan baka yamma gagaru ka digila wando wannan digila wando ya zo qur'anata a cikin sunna na manzo Allah cikin hadisi na manzo Allah cewa ya sa hulla shine kan tabbala ne a ce wato yana bada labarin cewa wani ya sa hulla wato yayi ado ne ba wai ya sa kayani kawai na zama cikin gida ba sanin da ya fito shikenan sai aka ganshi irin wani wasitar lafiya ce karama haka da aka ce ya sa hulla sai aka ce kuma gashi ana ganin wato rabin kaurin sa ana ganin wato kafan sa saban irin sahun sa to yayin da kace kake cewa kai digilan zan nan kai kaza 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 yaji ya sa wanda kanin sa yaji kaza yaji kaza kake fada ba haka kana manzo Allah ne in ba za ka yi ba wanda wata magana ce da ba amma dai kar ka je ka ce wanda tun ba haka ba wallahi kowa zai gane wannan sunna kai ba za ka gane yayi sunnan gemu hadisai ne barkatai ubangiji wato manzo Allah ya fara mana cewa a cika habari gemu ayi kaza ku cire gashin bakin ku amma ku cika habari gemu hadisai da yawa idan kai Allah ya san baka fahimci wannan ba shikenan amma dai kar ka fada da ita idan ka fada da ita to ana nan ana son ka kowa ya fahimta kowa ya gane ina wannan hadisai da yawa suka zo ba duka ba za ka gane ba sai shikenan sai ga ubangiji ya san me wani shamaki tsakaninka da zuciyarka sai aka yan wadiya yayin da aka yi maganar sunna ka je abin da aka bincika shine ne manzo Allah ya fada idan ubangiji ya jarabce ka ba za ka iya yi ba to kama bakinka kai shiru yin magana kuma zai sanya ka cikin wato dandazo ne na kafirai ko munafikai ko da ko karamin kafirci ne ko da karamin munafinci ne ta yanda za ka ga kowa na gane sunna ba za ka iya aikatawa ba wannan Allah ta'ala ya tsare mu wannan shine wato sakamakon duk wani wanda yake wato kalubalantar sunan manzo Allah ko wani dokokin musulunci da cewa shi ba zai yi ba kuma ya faɗa maganganu bakai maganganu akai kuma za ka yi baka shiru hadisi ya tabbata a cikin musannin Imam Ahmad da Sunan Tirmidhi da Ibn Majah da Al-Musnad na Al-Hakim da Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa ya fitar da shi daga hanya Muhammad ibn Ajlan ta hanya Muhammad ibn Ajlan daga Al-Qata ibn Hakim daga Abu Salih Bakwan As-Samman daga Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mu'mina lalle mu'mini idza aznaba yayin da ya zinubi kana ta lahu nukratun sauda za a zama akwai wani dugo ne za a diga masa a zuciyarsa fi qalbihi a zuciyarsa fa in taba yayin da ya tuba wala za a yace rata daga wannan zunubin wastaghfara yace kuma ya ubangiji ka gafara ka min gafara suqila qalbuhu sai kuma a ji a kankare ma wannan abin daga zuciyarsa sai a kara wato washe wannan zuciyar nasa wannan zuciyar sai ta zama an washe ta an kara wato kankare wannan zunubin nasa an kankare wannan wato bakin abin da aka samu shi a zuciyarsa fa in zada in kuma ya cigaba da wato zangabo ya cigaba da zurmukawa cikin zunubi zadar sai ta karu hatta ta'alu alayhi zalika ar-rain sai wannan tsatsan ta zama ta ban badan da zuciyarsa baki daya Allah ta'ala maza da yake cewa zalika ar-rain alladhi zakarahu Allah ta'ala wannan shine tsatsan da ubangiji ke magana kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna zulubansu da suke yi shine sai ya zama ya tsatsa zuciyarsu ya zama ya bayyana da zuciyarsu suna son su shirye ma ubangiji shikenan ya riga ya sanya musu rufi ba za su gane ba saboda kaga anan wato duk wani duk wata wato shiriya da idan ka ji abinda ake so shine wato ka ce sami'na wa ba'ana idan za ka iya yi shikenan Allah ta'ala ya taimake ka idan mutum ba zai iya yi ba shikenan sai ya cigaba da addu'a ka cigaba da addu'a ubangiji ya fi son bawa da zai nuna masa gajiyawa ta ce yasa ban iya yin wannan sunnan ba ubangiji sai ya yafe maka ba wani abu Allah ta'ala yana cewa a cikin hadithul qudsi ya dan adam idan ka zo min da cikin duniya da laifi sannan ka halda ni baka taba min shirka ba la ataituka bi qurabiha maghfira zan zo maka da cikin ta na gafara wannan fa ana magana idan baka raina ubangijin ba don saboda kar a ce maka shirka kai tsamanin shirka kadai a'a akwai abin da suke alaka suke daidai da shirka akwai kafirci akwai ka je wato dangata min ubangiji gajiyawa ko ka je kana takabburanci ma ubangiji yayin da kake takabburanci ma ubangiji yanzu kai ka sa kanka kana kaman kana cewa kana sama ga ubangiji kenan to yanzu ka dangata min ubangiji gajiyawa ka dangata min ubangiji wato asaga kaskanci kaga wannan babu yanzu a mutum ya sha in aka yi irin wani haduwa ba za a sha ba saboda haka to yayin da mutum ya zama in yayi laifi ya tuba wato in ana maganar yayi laifi ya tuba wato in yayi tuban sai wani ajizanci kara tun ko dashi zai yi laifin to wannan duk Allah ta'ala zai ta in ya ga dama ya yi zunubi 100 in dai har yana tuba na gaskiya to ubangiji zai yafi masa amma ya zama da yayin da yayi shikenan sai in tuban mazurun nan in aka ce a'a ai za ka tuba sai ce mai ce Allahu ghafurur rahim ne to yanzu ka kana izgalaci ma ubangiji ne ubangiji to shi ba gajeyen bayin sa bane shi kana ji musu haka zai shikenan sakamakon shine zai sanya shamaki zai sanya wato wani rufi a cikin zuciyarka kana ji tsakaninka da shi sai da kaji Allah yi Allah ta'ala ya tsare ar-rain shine wato abun nan ar-rain shine wato tsatsa na zuciya shine tsatsa na zuciya shine yake fara zuwa wato zuciyar yayin da ta fara zunubi ya fara mata kanta kamar hannu ne yayin da ya kanta zaka ga ya fara wannan tautauri to ita zuciya yayin da ta fara zunubi zunubi ya fara mata yawa to wannan zunubi zai dinga zuwa yana bayan da mai wannan zuciyan ce sai ya zama da wato ana a wannan lokuta sauda din da ake mata sai ya zama sai ya rufe hasken zuciya sai ya bisa ya dasa shi wannan hasken zuciyan baki daya to bayan nan kuma sai a samu al-khatm al-khatm shine bayan an tsatsan tayi tsatsa ta rabu da zuciyar shi kenan sai kuma a samu wani abu mai kama da igiya ko kwado sai a kuma zuciyar ku ba kaga shi kenan shi ga ta zo ba za ta shiga ba ita kuma wannan bata dake cikin zuciyar shi ma wannan bata ba zai fita ba to bayan an samu al-khatm shi abin da za a sake samu kuma shi a samu al-qafl al-qafl shine a samu kwado ba wanda zai zama in aka sa shi wannan kuma an riga tsakaninka da ita shi kenan da shi ya shi kenan wannan shine abin da Mujahid ibn Jabr ya faɗa wato farko za a samu ar-rayn tsaka da haka wanda in aka dan yi sa ka ce ka tuba za a zo a samu dan wani abin baro ko a hakoran ka ne na koyi tsaka in aka je wajen to ai zai bambaro shi yanzu yanzu eh saboda in takobi ne ya yi tsaka kana zuwa ka samu wani abin washi ko wuka za akwai wato sa rai kaga in zuciyar ar-rayn ne a cikin zuciya to akwai sa rai to al-khatm to akwai wato bayan da za a yi wato a samu aka samu al-khatm to sai an mazuciyar na banna wato sai kai daga sai kware daga gaske sai ka zama wato kai kaman kada yi sanan wannan zaka babbara wannan abu to in kuma ka sake aka samu al-qaflu Allah ya tsare mu wannan kuma tsakanin mutum da shirya kuma shikenan kuma shine irin a can wani hadisi manzo Allah yake cewa zaka ga kalkuz mutakhiyan kaman wani kifaffan kofi ne kifaffan moda kaga in ka kifaffan moda kaga shi wato bakin yana sama shi kuma wato shi wato shi kasan nasa yana kasa kuma haka kace san kuma ruwan ya shiga ya za ya shiga ba zai shiga ba shi ne sai manzo Allah ce la ya'rifu ma'rufun wa la yunkiru munkara aikin alkhairi idan ya gani zai ga kawai shi bai masa ba in ya ga aikin sharri kuma idan ya gani zai ga shi wannan yake so kaga wannan shine wato banna da yake akan zukata wannan bai kare ba duk muna magana akan khatamallahu ala qulubihim ne wa ala sam'ihim akwai magana kuma zai shawara ake sa ma shi ma zuka wato gannai na yan adam yayin da mutum ya ga gaskiya sai ya yi makansa kamar wani makahu to ubangiji me yake sawa wannan shawara yake sawa nan yana din wannan labule yake sawa wannan shi zama wato matashiyan katun yayin da muka zo gobe insha Allah ta'ala abinda muka tare da Allah ya bamu dada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh إن شاء الله أن بابه تنبأ